Babasuda sarkin labari.
Wani matashi da ake zargin yana sanya hijabi ya badda kama zuwa cikin gidan matan aure ya yi mugun aiki. Ya ce wai na kanwarsa ne ya dauko zai kai ƴan gumama ya siyar ya ja jarin rake.
Siyarwa zan idan na ci abinci wallahi bayan da hudu a gidan man dauko na ƴan wata ne Amira da zan nemi sana'a gawayi ko rake.
A hannu guda kuma ana zargin wani malamin makaranta da yi wa ɗalibarsa danyen aiki.
Tana gidan wani tun ran Juma'a muka je asibiti a sumaye ta wajen awa biyu kan ta farfado. Yanzu haka tana gidan ma a kwance amma ta farfado.
Shi kuwa wani gurgu da ake zargin dan Boko Haram ne. Ya badda kama yana yawon bara a cikin birnin Kano tsawon shekaru har ma ya saba da mutane.
Kuma ana rike shi duk wannan nakasar duk ya miƙe an kama shi da kananun bindiga sai kuma wayoyi.
Har yanzu batun yaran nan da aka sata a yankin Hotoro aka kuma gano su a can birnin Onitsha na ci gaba da daukar hankalin mahukunta.
Mu a wajenmu yanzu waɗanda aka sata a cikin lissafi muna da yara mutum 47 wanda a yanzu haka ba gan su ba.
Za kuma mu karkare shirin da fannin nan namu na dan Allah sai ku dakace mu.
Kana fama da matsalar abin hawa ko kana jin kasalar fitowa da gida zuwa bakin titi ko ko makaranta zuwa wurin aiki ke damun ka saboda karancin abin hawa a kusa da kai? To jama'ar Kano albishirinku, ga wata sabuwar manhaja ta zo domin sauƙaƙa muku harkar sufuri mai suna Mira. Ita dai wannan manhaja hanya ce mafi sauƙi da mutum zai sauke application a wayarsa domin a duk lokacin da kake buƙatar abin hawa mota ko babur mai kafa uku sai ka shiga ciki ka buƙaci a zo a dauke ka inda kake a kuma kai ka inda kake so a farashi mai rahusa. Zaka iya daukan drone ko kuma tare da passenger. Wani abin burgewa shine idan kai mantuwa baka da fargaba domin za a killace maka kayan ka ofishin Mira ka je ka karba. Garin abin burgewa shine zaka iya biyan mu da kuɗi cash. Ba lalle sai ta katin banki za a biya mu ba. Ga tsaro da kwanciyar hankali, babu fargabar haduwa da masu kwace da cutar bil adama. Zaka iya samun kyautar Mira 20,000 duk wata idan ka tura ƴan uwa da abokai sakon gayyatar amfani da Mira. Domin sauke wannan manhajar sai a shiga Play Store Android, a application store a wayar iPhone sai a rubuta Mira akwatin bincike nan da nan zai bayyana. Da zarar ka sauke zai fara aiki nan take. Mira sifuri a sauƙaƙe.
Mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke muku sallamar tare da fatan muna cikin koshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka amin. Kuma kamar kullum za mu yaya labulan shirin ne da karatun labarai wanda a yau Jakada Aliyu Wali zai karanto mana su.
Kungiyar Kwadago ta ƙasa NLC ta ce babu gudu ba ja da baya kan shirinta na tsunduma yajin aiki matukar wa'adin da ta ɗebar wa gwamnatin tarayya ya cika ba tare da an biya musu bukata ba. Hakan kuma kungiyar ta ce babu ƙanshin gaskiya cikin zargin cewa ƙarin mafi ƙarancin albashi shine makasudin hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar nan. Shugaban kungiyar reshen jihar Kano Comrade Kabira a domin jibir ne ya bayyana hakan a yayin zantawa da gidan rediyon Dala. Ya kuma buga misali da cewa tun daga shekarar 2011 zuwa yanzu farashin kayayyaki sun yi tashin gauran zabi wanda hakan kuma baya da alaka da karin albashi. A nan kuma wani tsohon dan majalisa wanda ya waikaci garke da babura honorable Garba Dantie ya ce kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya gabatar na shekarar baɗi lissafin dokin ranani. Honorable Nasir Garba ya bayyana hakan ne a gana wasa da gidan Dala. Ya ƙara da cewa idan har majalisa da fadar shugaban ƙasa su tsaya su aiwatar da kasafin kuɗin kamar yadda aka tsara to za a samu nasarar cimma abin da aka sa a gaba.
To sannan Aliyu, kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Maryam Muhammad Usman za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata wanda ya kalli batun yanda rundunar 'yan sanda ta samu nasarar gano wasu daga cikin yaran da aka jima ana sata a yankin Hotoro can a birnin Onitsha.
Zamu fara da karanto sakon Ummi Medile inda take cewa Allah ya kara tona asirin su. Kai jama'a, wai an koma garkuwa da ƴaƴan mutane kawai don son zuciya? Sako daga Musubahu Bargo Inusawa. Shi kuwa Jamilu mai glass mariri cewa yake yi don Allah mahukunta a hukunta barayin yara sosai saboda masu irin halin su su kiyaye. Hukumar ƴan sanda Allah ya kara kwarin gwiwa. Ku kuma masu sata Allah ya kara tona muku asiri. Sako daga Musa Uzairu Kofa. Za mu karkare da sakon Khadija Laden Ergaya inda take cewa iyaye kalubale a gare ku. Ya kamata ku ci gaba da sa ido akan ƴaƴanku sosai duba da yadda al'amura suka lalace. Fatan mu shine Allah ya ƙara tsare mu da iyalanmu. Amin summa amin. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma wanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba. Mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci.
To sai mu ce an gaida Maryam. Kuma har yanzu dai wannan al'amari yana ci gaba da daukar hankali duba da yadda aka jima ana samun waɗannan zarge-zarge can a yankin Hotoran. Domin dai a baya ma an zargi wata mata mai suna Lab Oga wadda bayan ƴan sanda sun kama ta suka kuma gurfanar da ita a gaban mai shari'a Justice Aisha Muhammad tun a ranar 2 ga watan 4 na wannan shekara. Kuma kotun ta same ta da laifin sata yaran a yankin Hotoro. Dan haka ne ta yanke mata hukuncin daurin shekaru 10 da kuma biyan tarar 250,000 sakamakon samun ta da laifin sata yara 3. Ko da yake dai ita ma an sami yaran. Sai dai tun a wancan lokacin ne ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun Kaduna. Sai kuma a hannu guda suma wasu almajirai da aka gurfanar da su a kotun yara ƙarƙashin mai shari'a Salma Dan Baffa tun a shekarar bara. Suma dai an zarge su da laifin haɗa baki da wasu mata suna sata yara ana kai su can birnin Onitsha ana siyarwa. Almajiran kuma suka bayyana wa kotun cewar suna shiga gida kamar za su yi bara ne. Daga ƙarshe sai su faki ido su sace yaro. Har ma tun a wancan lokacin suka bayyana cewar ana ba su naira 1,000 ne akan kowane yaro idan sun sato. Subhanallahi. To duba da yadda ya zuwa yanzu a iya cewa kulliya ta fara biyan kuɗin sabulu ake farke layar waɗannan ɓarayin yara a yankin Hotoro. Har ma a ranar Juma'ar da ta gabata ƴan sanda suka sake gano guda 9. Sakataren ƙungiyar iyayen yara a wannan yanki Malam Sha'ibu Ibrahim ya ce har yanzu fa akwai sauran rina a kaba. Domin dai suna da ƙididdigar yaran da aka sata da ranakun da kuma lokutan har ma da wuraren da aka ɗauke su duka dai a wannan yanki.
Duk da ƙoƙarin da hukumar ƴan sanda take yi, ya kamata gwamnati ta tallafa wa wannan al'amari nasu. Cikin bayanan waɗanda aka kama da kuma su yaran da kuma bayanan hukuma, akwai waɗanda su a bayanansu ake cewar za a ƙara komawa domin ci gaba da lalubo a waɗannan yara. Tunda akwai raguwar waɗannan yara a can inda ake kai su ba iyakansu ba kenan. Mu a wajenmu yanzu waɗanda aka sata a cikin lissafi muna da yara mutum 47 wadda a yanzu haka ba a gansu ba, kuma suna daga cikin yaran da waɗannan bayan Allah suke sacewa. Saboda haka muna roƙon gwamnati ta ƙara baiwa ƴan sanda gudumawa ta shiga ɗaukar nauyinsu domin su ƙara komawa su lalubo waɗannan yara.
To fatan mu dai Allah Ubangiji ya ci gaba da tona asirin waɗannan ɓatagari a gano sauran yaran kamar yanda aka gano waɗannan ɗin. Kuma yanzu za mu gangara zuwa ga jigon rahotanninmu na yau wanda zai kalli batun yanda wani gurgu da ake zargin ɗan Boko Haram ne ya ɓadda kama yana yawo a cikin ƙwaryar birnin Kano tsawon lokaci. Har ma ta kai sun yi sabo da mutane a shebin dugu ne sanƙama kwankwasonsa yake naɗe jiki. To a yau dai rundunar ƴan sandan jihar Kano ta bakin kakakinta DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ta ce wannan mutumi ya shiga hannu.
Akwai soja da ya aiki a Maiduguri wanda ya zo cikin garin Kano yana cikin tafiya sai ya ga wani wanda ya ce ya gane shi a Maiduguri ɗan Boko Haram ne. To kuma alamunsa dai da yadda yake a tafe kamar yana da taɓin hankali. Saboda haka mun je mun kamo shi, da muka kamo shi daga nan police station ta Mandawari kwamishinan ƴan sanda ya bada umarni shi ma a dawo da shi nan headquarter ƴan sanda dake Banfai domin a yi kwakkwaran bincike a kansa. Yanzu haka yana hannunmu kuma ana nan ana zabga bincike a kansa.
A binciken da kuka fara me kuka samu?
Tabbas mun kammala bincikenmu duk abin da muka tabbatar za mu ga al'umma.
Shi dai wannan gurgu an yi zargin ya jima yana yawon bara a wasu daga cikin unguwannin cikin birni musamman ma yankin Kabara da Mandawari da Mubusa da Alfindiki da Sudawa da Soran Dinki har ma da Kurawa da Sheshe da kuma bangaren Makwarari inda yake yawo a durƙushe yana rarrafe bakinsa a buɗe yana zubar da yawu da lala tamkar wani galhanga. Ko baran ma baya iya yi sosai sai dai ya yi gwaranci. Kuma an yi zargin ya jima yana yawon barar domin dai kusufa majalisa babu inda bai sani ba, har ma ta kai yayi wa mutane farin sani saboda yadda suke taimaka masa. Kuma ana cikin wannan hali ne sai kwatsam wani matashi dake aikin soja a can birnin Maiduguri ya dawo gida hutu, inda suka yi arba da wannan gurgu. Kuma abinka da artabu fagen fama, sai gashi wancan soja ya gane cewar sun yi dauki ba dadi da wancan gurgu can a birnin Maidugurin cikin wasu ayari. Dan haka ne ya fara yi masa yaren Maidugurin cikin basaji. Kwatsam kuma sai gurgun ya amsa, nan dai sojan ya ce to bari ya kawo mar abinci, kuma ina tafiya. Sai ya zo da jami'an tsaro, suna zuwa kuma suka dakume shi, sai ga bindigu a jikinsa da kuma tarin wayoyin hannu, kuma ya miƙe tsayarsa kamar ba shi ba, kamar dai yadda wani daga cikin mazauna wannan yanki ya bayyana mana.
Soja ne, ya da hutu ya ganshi to ya gane shi, to anan ya ganshi ya gane shi saboda sun taba haduwa da shi a can. Ya mai yaran su na ƴan Maiduguri shi ma ya mayar mai, to shi ne ya taho da ma'aikata aka tafi da shi. Kuma ana rike shi duk wannan nakasa duk ya miƙe kamar dama ba shi da wata nakasa a jikin shi. An kama shi da kananun bindiga sai kuma wayoyi, ganin su ake kawai lokaci daya. Ba za a ga sanda aka kawo shi ba, kawai dai za a ganshi lokaci ɗaya ya shigo yana barar shi.
To sai mu ce ya Allah Ubangiji ya kyauta amin. Kuma wannan shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114995, sai kun aiko. Kuma har yanzu muna layin jami'an tsaron, inda rahotanni suke nuni da yadda ake zargin wani ɗan sanda da siyar da kayan maye. Idan ya kama masu sha ya kwace, shi kuma sai ya zagaye ya ci tasa kasuwar. Lamarin da ya sa bayan an kama shi aka miƙa shi a hannun hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLEA, su kuma suka miƙa shi ga hukumar su ta 'yan sanda. Kamar dai yadda mai magana da yawun hukumar ta NDLEA din Sani Danwawo ya tabbatarwa da jakada Abba Isa Muhammad. Lamarin da isan ya shi kuma jakadan namu ya ƙara matsawa gaba zuwa ga kakakin rundunar 'yan sandan a nan Kano, DSP Abdullahi Haruna.
Akwai rahoto da muka samu akan cewa wani mai sayar da kayan shaye-shaye a Narije Zaki an same shi tare da dan sandanmu, wanda tuni muka karbi dan sandan nan muka fara bincike a kansa. Kuma shi ne yan sandan jihar Kano Sifi Ahmad Ilyas ya ba da umarnin a dawo da shi nan sashen bincike da ke Banfai, wanda tuni an yi hakan. Kuma mai wannan kayan da yake sayar da kayan mayan, wanda shi ya je ne zai siya, to an kama shi, shi ma yanzu yana hannunmu ana bincike a kansu.
Ya za ku yi da shi wannan jami'i na ku idan har ta tabbata?
To ai duk wanda ya kare doka ai shi ma zai ga ba daidai ba, ai akwai doka na aiki. Yanzu haka yana nan za a hukunta shi kamar yadda aikin ɗan sanda ya faɗa.
To sai mu ce ya Allah Ubangiji ya magance mana al'amuran irin wannan zamani na zargin masu dokar bacci suna bigewa da gyangyaɗi amin. Kuma da haka za mu ɗan tsahirta mu huta albashi sai mu dawo daga baya.
Albashirin ku ɗalibai maza da mata, musamman waɗanda suka kammala karatun secondary ko diploma ko NCE, Jammaji Academy da ke nan Kano ta buɗe sabbin ajujuwa domin gabatar da darussa a ranakun Litinin, Talata, Laraba da kuma Alhamis, da ƙarfe 9 na safe zuwa 12 na rana tsawon wata 6 ko kuma shekara ɗaya. Ana gabatar da darussan a ajujuwan Jammajin da ke kofar Kabuga, ba Turanci kawai ake koyarwa ba, har ma da general knowledge. Haka kuma Jammaji Academy ta dawo da karatun dare domin 'yan kasuwa da ma'aikata a ranakun Alhamis da Juma'a, su ma dai a ajujuwan namu da ke kofar Kabuga. A nazaran ma ana koda Turanci da general knowledge. Masu sha'awa sai su garzaya ofishin Jammaji Academy da ke Tal'udu run about domin siyan form akan kuɗi naira 2000 kacal. Suna buɗewa kullun daga ƙarfe 9 na safe zuwa 7 na yamma. Domin neman ƙarin bayani sai a kira lambar waya kamar haka: 0807711391, ko kuma 0805317757. Wannan sako ne daga Malam Kabiru Musa Jammaje.
Reading Academy.
Shararriyar makarantar nan mai suna Reading Academy Dorayin Gwabello, wacce ta kwashe shekaru 17 tana koyar da ilimi da tarbiyya.
Ta ƙara bunƙasa koyar da ɗalibai, ta kuma yi babban ƙoƙari wajen inganta koyarwa ta sabuwar hanyar ɗalibi da malami, ta yadda kowanne ɗalibi yake samun kulawa kai tsaye.
Reading Academy.
Makarantar Reading Academy ta samar da malamai ingantattu waɗanda suka sami shaidar karatu a ƙasashen Sudan domin koyar da Larabci da Tafis. Makarantar Reading Academy ta samar da ɗakunan kwamfutoci, banɗakuna masu tsafta, haɗi da lilika da kayan wasannin yara.
Reading Academy tana nan a Dorai akan titin Unguwar Bello kusa da layin transformer.
Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntube su akan lamba kamar haka: 0806552433 ko kuma 0806542383.
Ma min dawa'in fa qaumi yasaru kamal babbagha.
To sai mu ce madalla da waɗannan saƙonnin talla, kuma daga kasuwar ne za mu je ga Jakadiya Aisha Ibrahim Abdul, wadda za ta shigo a cikin fannin nan namu na
Hausa. Dai aka ce sai ɗan Hausa, kuma abincin wani aka ce gubar wani. Don haka ne ma a yau muka ɗauko wani daga cikin abincin da Hausawa suke matuƙar ta'ammali da shi dare da rana, safiya da maraice. Ba magidanci ba goro, kowa da kowa yana amfani da shi. Mai sauraro kada dai na kai ka da nisa, wannan abinci ba wani abinci ba ne illa biredi. Domin dai ko ba wai cimar Bahaushe ba ce a gargajiyance, to a yanzu dai ya zama farin wata ko ina da shi a tsakankanin al'ummar Hausawa. Amma fa wani abun mamaki shine yadda da yawa daga cikin Hausawan ba su san sunan biredin na ainihi ba a yaren Hausar.
Sunan biredi a Hausance saƙin.
Ya sunan biredi a Hausance?
Sumki.
Sunan menene sumki din?
Sunan biredi da Hausa ana cewa mun muki.
Ni a yanda na san shi ana kiran shi da huhulahu.
Ya sunan biredi a Hausance?
Mun muki.
Ha ba sunan sanan naga.
Ya sunan biredi a Hausance? Biredi.
To dai mu dai a garin Hausan mu ce mai ake san gami ko kuma a ce babba da laushi.
Malam Salisu Abdullahi, dattijo ne da ya gajiya yake ganin yau, yayi mana ƙarin haske akan ainihin sunan biredin da yaren Hausar.
Sunana Salisu Abdullahi. Asalin bread dai wannan kalma ce ta Turanci, shi Bahaushe ya kira shi da mummuki. Bature ne ce masa bread. Ana nan ana nan yau da gobe mutanen mu suka karba suka fara yi. To fulawa ce ake hada ta a wani katan bangaji ɗin nan. Ai ta tikarsa kamar yayi laifi. Komai na shiga hankali a hankali har a gama murza shi kafin inji ya zo irin zuwan yanzu da ake murza shi a inji. To daga nan ana nan ana nan zamani ya zo ake kasa shi a kayan lantarki na wuta yan nan. Amma yanzu kin ga ai ba irin na da da ake jibgarsa da hannu ana ta tuka shi da muciya, yanzu duk ba irin wannan. Wannan mukata shi da ake shine ya samu asalin suna na mambuke din. Amma yanzu kin gani ana kiran shi da kalmar ta Turawa ana ce mashi bread.
To sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu ta cikin wani sabon fannin namu na Aisha Ibrahim Abdul, Baba Suda.
To daga tabdijan din sai kuma labarin wasu matasa guda biyu, inda ake zargin guda da satar atamfofin mata sababbi samfurin hada lefe. Daya kuma aka same shi da hijabi na mata, wanda ake zargin yana saka hijabin ne badda kama ya shige cikin gidan matan aure ya yi mugun aiki. Ko da dai ya ce hijabin ƙanwarsa ne ya ɗauko zai kai ƴan gumama ya siyar domin ya ja jarin rake.
Siyarwa zan idan na ci abinci, wallahi bayan da huɗu a gidan man ɗauko wani ɗan wata ne a mera da zan nemi sana'a gawayi ko rake.
Menene akan?
Aski ne.
Me sunan askin?
Baratalle ban ƙareye ba shi ma.
Iyayenka suna nan a raye?
Wallahi gobe su daga ohun ƙanina ma wallahi. Ba ta lafiya ma baban mu wallahi. Gaskiya ina shan iya wiwi. Ku zan kai wata mai gado da zan nemi sana'a gawayi ko rake. Na ji kai mata ta ce 700 ma ba ta siya ba, na ga abin yayi haiti yayi kaɗan sosai, na ce na fasa. Zuciyata ta raya min ƙwarin jin da mai wo gida tun daga su daga ohun ƙanina za a yi gobe. To a hema ba zan koma gidan ba.
To shi kuwa wanda ake zargi da satar atamfofin cewa yayi can a hanyar ɗanbatta, baburin a daida da sauran wasu ya lalace sun tsaya suna yin gyara ya faki idansu ya ɗauka.
Gaskiya magana ta Allah, can mun darimuwa daga dan batta akan hanya aka titi za su hau mashin sai suka dan dora abun a sama. Ni kuma na biya ta zuciya dauka ba su ankara ba. Malaiho inna ilayhi raji'una. Na san nasu ga wani hali ko a gurin Allah.
To kayan da ake zargin cewa ka dauka naka ne?
Ba nawa bane.
Kana shaye-shaye?
Ina shan taba da sigari. Abun da nake da bukata alfarman nan da ake yi.
Kike ganin iyayenka za su dauka akan wannan al'amari?
Na bata musu ra'ayin suna. Ba za su ji daɗi ba. A yanzu haka mahaifiyar tana nan a gurkariya take ba ta yin lafiya.
Amma kuma baka tausaya mata ba, ka cire kanka daga ciki.
Wallahi sharrin zuciya ne. Isa har aka yi haka.
To da yake ƴan kwamitin ɗorayi ne suka kama matashin, suka kuma miƙa su ga ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam. Shugaban ƙungiyar ya shaida wa jakadan labarin Hassan Mahmuda Ya'u yadda za su yi da waɗannan matasa.
Karibia Halawan Kafara, Darakta Humagat na Kano. Kamar yadda ƴan bujaranti suka turo mana waɗannan mutanen na ɗorayi cewa suna yin shiga irin na matan, suna zuwa gidan matan aure ko amare su yi musu kwacen kaya, suka mana transfer cewa da Allah mu ɗau matakin da ya dace. To dan mun yi statement ɗin su kuma za mu tura wa ƴan sanda domin a faɗa da bincike. In an gama kuma an sanar da mu ranar kai su kotu, za mu kotu nan mu ta biya sai mu tabbatar da hukunci a kansu. Tun daga kaya nan atamfofi wajen guda shida wanda suka ɗauko, ga irin abun agogo wajen katan ɗaya da suka ɗauko, ga kaya na mata wanda suka sa a jikinsu.
To wannan labari dai musamman ma gabar mai hijabin mun saka muku shi a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiyi labarin har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Kuma jakada Hassan Mahmuda Ya'un ya leƙa mana shafin.
A saƙon da kuka turo mana a shafinmu na Facebook da saƙon Alƙasim Isa Sajirano za mu fara, wanda ya ce, ke duniya ina za ki da mu ne, tabɗi jam, ya kamata dai mu ji tsoron Allah don gudun faɗawa abin da kaje ya zo. Abba mai Arsenal ka buga kuma cewa yake, gaskiya matashi wannan batu naka hankali ma ba zai ɗauka ba, nawa ne kuɗin hijabin gaba ɗaya? Allah ya kyauta, amin. Ra'ayin Musbahu Bargo Inusawa kuma cewa yake, kai jama'a, amma albasa ba ta yi halin ruwa ba, to me ya ribar yin hakan? Allah ya shirya, amin. Ke duniya ina za ki da mu, namiji da hijabin mata yana shiga gidajen aure? To Allah ya shirye shi, da fatan za a hukunta shi idan an same shi da laifi. Saƙo daga Biddausi Ibrahim Na'ibawa. Da saƙon Rabi'u Akalta da kuma Khalid S. Ateta Shirawa za mu ƙarƙare, wanda suka ce, to fa, Allah ya shiri wannan bawan Allah, da fatan sauran masu aikata laifi irin wannan zai zame musu izina. Waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninku ba, mun ga saƙonninku muna godiya. Allah ya bar zumunci, amin.
To a nan kuma zargin wani malamin makaranta ake da yi wa ɗalibarsa ɗanyen aiki. Jakada Abba Isa Muhammad yana da ƙarashin labarin.
Dalibar mai suna Fatima Ibrahim ta dai shaida mana cewar ta je makarantar ne a makare, lamarin da yasa aka tsugunar da su tare da yi musu bulala goma har ta kai ga ta fita daga hayyacinta can a makarantar GGSS unguwar Dabai, kamar yadda ta shaida mana a zantawar mu da ita.
Makara mun kai da muka makara kuma ƙarfe 8 na ji da minti 5 na ji shine aka yi mana bulala goma. Auya na ciwo yake jikina ma haka, kuma sai rance ciwon kirji nake, kirji na ba ciwo yake.
To ba kya ganin dama neman ilimi yana da kalubale kala kala.
Amma ina faɗa na ce ku karyawan ba, ya da ke nuna ina karya da bulala.
Shi waye da ke?
Malam Lawa.
Ya sunan makarantar ta?
GGS Unguwar Dabai. Ina buƙatar a bani takarduna, in dai na ci qualify ina yi fito ba wallahi su.
Abubakar Ilyasu shine mahaifi ga ɗalibar, ya kuma yi mana ƙarin gaske.
Ina buƙatar gwamnati ta taimaka ta shiga cikin wannan lamari, ƴata ce kuma marainiya ce. Mahaifinta da ni da shi uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya.
Ba kwa ganin watakila ladabtar da ita ake yi?
An ce makaranta ba a duka, ladabtarwa an ce kayi magana ne da baki, kayi mutum nasiya.
Yanzu wannan hali take ciki?
Tana gida ma yanzu tun ran Juma'a muka je asibiti, a sume ta wajen awa biyu kan ta farfaɗo. Yanzu haka tana gidan ma a kwance amma ta farfaɗo.
Amma kun samu ita shugabar wannan makaranta?
Mun samu shugabar makaranta, mataimakinta ya ce duk abin da za mu yi mu je mu. Muke ƙoƙarin a zo a bincika a fitar mana da hakkinmu, ba don komai ba saboda yara na gaba. Kuma sun ce ƴaƴana gaba ɗayan sai sun lalata jarabawarsu.
Ku je ku samu a zo. Na da ita ai sulhu mana.
In mun sulhu sun ce sun daki iska sun daki banza. Duk abin da zamu yi mi.
Bayan nan ne muka garzaya makarantar ta GGSS Unguwar Dabai. Sai dai shugabar makarantar ta yi umarni da cewar mu tuntubi zonal director na Dala domin jin ƙarin bayani. Inda muka sake garzayawa zuwa ofishin zonal director din na Dala, sai dai ba mu katarin ganawa da shi ba. Hakan yasa na tuntubi kakakin hukumar kula da manyan makarantun secondary a nan Kano, Ibrahim Musa Baba, ta wayar tarho. Sai dai ya bayyana min cewar yayi balaguro. Daga bisani na sake tuntuba babarsa ya shaida min cewar zonal director zai kira ni, amma dai har zuwa yanzu bamu samu kira daga zonal director ba. Haka zalika na sake tuntubarsa, amma dai hakan mu bai cimma ruwa ba. Wataƙila sai a nan gaba idan Allah ya nufa zonal director ko kuma jami'in hulɗa da jama'a ya kira mu, za ku ji nasu martanin. A ƙarshe kuma mun tuntubi shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam a nan Kano, Comrade AA Haruna Ayagi, wanda yace za su bi diddigin lamarin domin samar da adalci.
Ko da muka shiga makarantar mun ga wa'ansu ajujuwan yadda ake dukan yara, mu abun bai mana ba. Dan mata irin waɗannan ka ringa dukan su. Ka koya musu ashe tarbiya ba ta tafiya ta baki sai ta duka ki.
An fice dukan bai kai ya kawo ba.
In duka bai kai ya kawo, me yasa yarinya ta zama haka? Ko daka mata tsawa ake ta fadi. Ai ba haka ya kamata a ce ta kasance. Mataki za mu ta bibiya har sai mun nemo wannan yarinya halin da take ciki. In Allah ya ba ta lafiya, fa ni'ima. Kuma muna jan hankali ga dukkan malamai da shugabannin makarantu su guji irin wannan horo ga yaya, domin yayan nan yan al'umma ne, ba za su so ayyuka nasu ba. Kashin da suna su ma suna makarantun masu zaman kansu ba na gwamnati ba.
Abba Isa Muhammad, Baba Suda.
Kuma kafin mu karkare, sabon manajin director na hukumar kasuwar Kantun Kwari, MD Abba Muhammad Bello, na farin cikin gayyatar daukacin al'umar kasuwar zuwa wajen taron addu'ar neman daukin Ubangiji kan ingantuwar ciniki da bunƙasa harkokin kasuwanci a wannan kasuwa. Kwanciyar hankali da zaman lafiya a kasuwar da ma jihar Kano baki ɗaya. Taron addu'ar da kuma gayyatar ya haɗa da manyan 'yan kasuwar da ƙanana, har ma da dattawanta irin su Alhaji Bature Abdulaziz da Alhaji Litu Ƙulƙul da Alhaji Ahmad Baba Tamuli da sauran iyayen kasuwar baki ɗaya. Za dai a gudanar da taron addu'ar ne a ranar Laraba mai zuwa 16 ga watan Oktoba da muke ciki na wannan shekara, a sabon masallacin Juma'a na Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke kasuwar ta Kantun Kwari da ƙarfe 9 na safe. Sanarwa daga Munniri Nusa Ɗandago, kuma jimlatan wahidatan shirin na wannan rana ya kammala. A madadin Nafi Salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas, waɗanda su ne suka sada ni da ku, sai abokan aiki 'yan biyar sarakan Zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Ɗinki, nake mana fatan saduwar alkhairi, wassalamu alaikum.